Jama'a barkanku da wani kuma da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka wannan lasariya kan mita 16.21.25 a Niger kuma a tashar mu ta biyu Africa da ke mai kan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio nan da ke zaman kansu irin su amfani da Faraya da Numad da Saronia da Dalo da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a marhaban lalle ga shirin sashen sunan murya Amurka wannan lasariya a dubu safan Sokoto ta da Najiru Ahmad muke muku marhaban lalle ga shirye-shirye din bari shi Najiru din ya fara mana da kanin labarai.
Yau burbushin ragowar muguwar guguwar Habi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis. Haka kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya jawo ambaliyar ruwa a wasu yankuna a India. Prime Minister Iraki ya tabbatar da nasara akan birnin Tal Afar da kuma baki ɗayan yankin Nineveh da dakarun Irakin suka samu akan ƴan ISIS.
To bayan kun gama jin labaran baki ɗayan su zamu je maka mu sami bayani kan hawan Arafa da ake a yau daga ɗaya daga cikin wakilan mu dake kan wannan tsaunin.
Amma mutane sun ci gomma cewa su je zuwa wannan tsaunin su daga hannu su yi addu'a yadda da malamin su cewa ko ina ma wannan fili na Arafa sai na iya tsayawa da yi ibada.
Sannan za mu ji martanin wasu daga cikin mutanen jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da aka ce za a jawo layin jirgin ƙasa zuwa jihohinsu.
Kasancewa Sokoto garin manoma ne, sannan kuma wasu kayayyakin da aka ɗauka ana kai can arewa daga Sokoto ake ɗauka su, to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar yadda an ce za a yi, to ya taimaka mu jihar Sokoto sosai sosai.
To yau Alhamis ce saboda haka rana ce ta sauraron shirin bango da kuma ra'ayoyinku na email, amma bari mu fara baku labaran duniya tukuna.
Ga labaran na yau ranar 31 ga watan Agusta na shekarar 2017. Barbashin ragowar muguwar guguwar Habi ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis, inda ya bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. Amma duk da haka har yanzu ana fuskantar hadari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi. Masu hasashe suna zaton za a samu ruwan sama mai yawan da ya kai kimanin santimita 10-20 a wani bangare na Louisiana a yau Alhamis, yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin Amurka bangaren jihohin Arkansas da kuma Mississippi da kuma Tennessee haka kuma da Kentucky. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin Houston da ke Texas baya fuskantar barazanar ruwan sama, amma akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take da barazana ga rayuka a yankin Beaumont, Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin a wannan makon. Jami'ai a Beaumont sun ba da sanarwa a safiyar yau Alhamis din yau cewar ambaliyar ruwan ta yi sanadiyar lalacewar magudanar ruwa. Ma'aikatan birnin dole su jira ambaliyar ta ragu kafin su fara aikin gyaran. Sanarwar ta ce ba mu da hakikanin sanin tsayin lokacin da al'amarin zai dauka. Har ila yau ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi ambaliya a wasu yankuna a India, wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu a makamar bana da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 1,200 a faɗin kudancin Asiya. Wani gini ya faɗi a yau Alhamis a birnin Mumbai da ke India, wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 da kuma kusan mutane 30 da suka maƙale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin. Masu ceto sun zakulo mutane da dama daga cikin baraguzan ginin. Jami'in 'yan sanda ya faɗa wa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin. Markamarkar ta cika babban birnin kasuwancin na India a wannan makon. Haka kuma masu hasashe sun ce akwai yiwuwar saukar wani ruwan mai yawa a wannan makon kafin ya sassauta a zuwa ranar Juma'a. Makociyar ƙasar ta India ita ma ta fuskanci markamarkar a wannan lokacin, wanda yanayin ya fara a watan Yuni wanda ya shafi fiye da mutane miliyan 40. Haka Bangladesh da Nepal su ma sun fuskanci ambaliyar ruwan mai yawa wacce ta tilasta dubunnan ɗaruruwan mutane barin gidajensu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Prime Minister Birtaniya Theresa May na shirin neman karya kikakaɗin da ake ciki na magana fitar Birtaniya daga tarayyar Turai ga abokanan tattaunawarta. Jami'an Birtaniya da na EU sun yarda da bayanan kwanan hudun na tattaunawa, zagaye na uku na tattaunawa kan fitar Birtaniya tsakanin London da Brussels. Bangarorin guda biyu sun yi hannun riga akan wasu muhimman al'amura kamar yadda suke kafin a fara. Jami'ai sun ce tattaunawar ta tsaya cak kuma kai da kai yayin da kowanne bangare ke kalubalantar ɗaya bangaren da cijewa. Tarayyar Turai na cewa Burtaniya ba ta da masaniyar me take bukata yayin da Burtaniya ke musanta cewar wakilan Tarayyar Turai na kawo tsaiko wajen yadda da dokokin fita musamman kan maganar dokar kasuwanci wanda yake wanda suka ce jabuce kuma bata taimaka akan komai ba. Ragowar abubuwan da suka jawo cikas sun hada da rahoton kudin saki wato kimanin dala Amurka biliyan 80 da Brussels take bukatar Burtaniya ta bayar yayin fitarta domin biyan kudaden da aka ayyana a cikin kasafi da kuma basussuka da ayyuka da Burtaniya ta amanta da su a shekarar 2013 lokaci mai tsaho kafin fitar Burtaniya a shekarar da ta gabata. Burtaniya ta ce lissafin Tarayyar Turai bai daidai ba amma jami'an Tarayyar Turai sun yi baris da bukatar ta Burtaniya akan sassautawa wajen sasancin. Prime Minister Iraki ya tabbatar da nasara akan ISIS a birnin Tal Afar da kuma baki ɗayan yankin Nineveh. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya bayyana haka ne a sanarwar inda yake cewa farin cikin mu ya cika mun samu nasara a yankin Nineveh. A yanzu gaba ɗayan yankin yana hannun dakarun mu. A wata sanarwar gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta sun taya dakarun na Iraki murna amma sun yi gargadin akwai aiki mai hadari a gaba da ya rage na cirnakiyoyi da aka binne a karkashin kasa da kuma zakulo ragowar mayakan ISIS da ke boye. Lieutenant General Stephen Townsend, kwamandan sojin Amurka da kuma dakarun gamayya ya ce, biyo bayan nasarar kwato Mosul mai dimbin tarihi yanzu da kuma kwato Tal Afar a cikin sauri, dakarun ISIS sun nuna cewar suna da karfin da za su iya kare al'ummar Iraki da kuma yin nasara akan dakarun ISIS na Iraki game da kare tsare iyakokin kasar su. Ya kara da cewa wannan wani muhimmin ci gaba ne ga dakarun tsare na Iraki da gwamnati da kuma al'ummar Iraki baki daya. An dai fara harin da aka kai a Tal Afar ne tun ranar 20 ga watan Agusta, yankin da yake tsakanin Siriya da kuma kilomita 80 a yammacin tsohon mazaunin 'yan kungiyar na ISIS a Mosul. Tal Afar dai shine waje na ƙarshe a Iraki da ya rage ISIS ke rike da shi, biyo bayan kwace Mosul da aka yi daga hannunsu.
To kun sha labaran duniya nan ne daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lato yanzu bari mu cilla zuwa ƙasa mai tsarki ta Saudiya inda kamar yadda na tabbata da yawan ku suka sani yau ake hawan Arafat. To hidima ta ƙarshe ta kammala aikin hajjin bana kuma ɗaya daga cikin wakilanmu Nasiru Adamul Hikaya yana can kan wannan tsauni na Arafat. Malam Nasiru ko in ce Haji Nasiru, yi min bayani a takaice abin da kake gani yanzu na halin da kuke ciki.
Wato abin da ke faruwa yanzu shine mutane da dama sun yi kokari sun hau kan wannan tsaunin na Arfa inda nan ne Annabi Muhammadu ya tsira da aminci ya tsaya ya gabatar da hudubar ta karshe. Amma kuma ba lalle ba ne sai mutane sun hau, amma na yi mamaki yadda mutane maza da mata suka dage sun diba mutanen ba da yan saba ganin mutane Afghanistan ne masu tsaunuka suka saba hawa wannan tsaunin. Amma mutane sun fi gomma cewa su je su hawa wannan tsaunin su ɗaga hannu su yi addu'a yadda da malamin ki cewa ko ina ma wannan fili na Arfa sai na iya tsayawa su yi ibadata.
Alhazai nawa suka zo daga Najeriya a hajjin bana ne?
Alhazai 65 ne suka zo daga Najeriya. Sannan ko waɗanda suka zo kuma daga jirgin yawon kusan su 19. Da za nufin zuwa yanzu a lazai dokta ne suka rasa rayukansu. Mace ɗaya ta haihu a Madina sannan ɗaya kuma ta yi ɗari duk da irin dokoki ko yin ce binciken da ake yi sai da aka samu wannan akasi zan ke cewa.
To shi hawan Arfan ya tafi yadda ya kamata ba a samu wani rigingimu ko cunkoso ba wajen yinsa?
Ba wani cunkoso da yake babban fili ne sai dai rana da aka samu ana tsananin zafi ainihin wanda ya sa kamfanoni ko in ce cibiyoyi masu zaman kan suke taimaka wajen raba ruwan sha da kuma ruwan da ake watsawa ta sama saboda rage wannan zafi da yake kusan digiri 50 kenan. Ana matuƙar zafi ainihin kowa wato wanda zai samu neman ba ya ɗanɗana kudansa wajen wannan ibadar. Amma saboda murnar ibadar ya sa mutane suke tafiya kamar ma ba sa dama mazajen su bi duke da zufa wanda ya nuna su yi duke a yanzu.
Nasiru ka sha zuwa aikin hajji da yawa, me ya bambanta na bana da sauran?
abin da ban banta na bana da sauran shi ne yadda wato musamman mai mace ta mabe ga Najeriya an samu hadin kai da gwamnatin Saudiya saboda aka cin nan da aka samu wato alhazin ziyar masara guda biyu a jami'an shige da fice na Madina suke yin su dukan tsaya wanda ya sa Najeriya ta kuka da wato ne sai da gwamnatin Saudiya da zai ta bada hakuri kuma tun da ganin ta dina cewa alhazin Najeriya mutum
Me kuke ji game da sauran alazan kasashen da ke makwataka da Najeriya kamar su Niger kamar Ghana da sauransu?
Ina nan lafiya kalon kusan ma komai kamar a waje ɗaya ake saboda yankin da aka ware wa kasashen Afirka da ba Laraba ba waje ɗaya ne na ji na zaga na ga yadda suke gudanar da ibada su ba su da wata matsala da yake kusan za a ce ga suke na Najeriya yawa ba in ta haɗa su ma gaba ɗaya ba za su kai yawan da Najeriya ba duk waɗannan kasashe.
Nasiru Adamu Elikaya daga tsaunin Arafat. To shin yanzu sai mu je Sokoto inda wakilin mu wato da can Murtala Faruku Sayina yake dauke da martanin wasu akan ziyarar da ministan sufuri na Najeriya kai a can har yi alƙawarin kawo hanyar jirgin ƙasa zuwa nan Sokoto da makwabtanta Kebbi da Zamfara.
Duk da yake labarin na hada jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da layin dogo na zamani ya faranta ran yan asalin yankin da dama. To amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce lamarin na zaman jiran amincewar majalisar dattawa. Minista Amechi ya ce jihohin uku da ake duba yuwar hada su da layin na sufurin jiragen kasa ko dai daga Katsina ko Kano suna daga cikin kudurorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na hada dukkan jihohin Najeriya 36 da layin dogo a kokarin ta na samar da ingantaccen tsarin sufuri na jiragen kasa na zamani a duk fadin kasar.
When we do complete the tapper to worry the line join and we complete the Lagos Ibadan, we will be having a total of nearly 700 kilometers of standard gauge.
Yace idan muka kammala layin dogo daga Takwe zuwa Warri da wanda ya tashi daga Lagos zuwa Ibadan, wannan zai bada adadin kusan kilomita 700 na layin dogo kenan na zamani a Najeriya, wanda hakan ya so masaukaka zirga-zirga a waɗannan yankunan. Ministan na sufuri dai ya zo Sokoto ne inda ya shugabanci wani babban taron majalisar sufuri ta Najeriya na wuni biyu, wanda ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin sufuri da zirga-zirga daga ɓangaren hukumomin gwamnati da masu zaman kansu. To koyaya jama'ar jihohin na Sokoto, Kebbi da Zamfara suke kallon tasirin wannan aikin idan ya gudana?
Sunana Aminu Bello Sokoto, ni kuma kilarin agent ne daga Lagos. To abubuwa tarihi na muka gani za a yi shi ne kamar magana da sarkin musulmi da gwamnan Sokoto kamar da drive-out ɗin da aka ce za a yi a Ilela. To lallai wannan shi ne babban tasirin kan wannan taro da zai taimaka ma jama'ar Sokoto da Kebbi da Zamfara. Kasancewa Sokoto garin manoma ne, sannan kuma wasu kayayyakin da aka ɗauka ana kai can arewa daga Sokoto ake ɗauka su, to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar da aka ce za a yi, to ya taimaka ma jama'ar Sokoto sosai sosai.
Sunana injina Bello Suleiman, ina aiki a nan ma'aikata ayyuka da sufuri ta jihar Sokoto. Gaskiya ne, to kamar yadda ka sani wannan gwamnati tana nan tana kokari, misali harkar railway. Yanzu misali in ka diba akwai jihohi daban-daban waɗanda ake kokarin hada hanya abin ga tarakon jiragen ƙasa da kuma da gyare-gyare ga tashoshi na abin ga jiragen sama. Saboda haka da yadda nake ganin Allah so akwai ci gaba, abubuwa kuma na tafiya da ya kamata.
Taron na majalisar sufuri karo na 15 a Sokoto ya yi bita ne akan tsare-tsare da shiraruwa akan sha'anin sufuri da zirga-zirga a Najeriya tare da makasudin samar da hanyoyin bunƙasa sha'anin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To ga shekaru Murtala, shin mai tsaro ka riga ka sai ragonka na layyar gobe kuwa? Idan baka sai ba me ya hana? Wasu suna alakanta kasawar mutane da yawa na sai raguna a bana ga tsadar dabbobi wanda ya sa yawa bangaren jin ra'ayinku na wayar tarho shirin mu na karfe 9:30 na dare. Za mu kawo muku rahoto kan wannan sannan mu so jin albarkacin bakinku game da shi.
Idan ka duba a kasashen mu na Afirka inda muke da karamcin tattalin arziki, mutane suna son su yi kuɗi da gaugawa kuma ba tare da sun wahala sosai ba. Shi yasa za ka ga 'yan kasuwar mu suke amfani da lokacin na salloli domin su jibga riba wadda ta wuce misali bisa kayayyaki waɗanda suke na buƙatar ɗan adam a cikin wannan lokaci ko a cikin wannan yanayi.
To saboda haka zamu shira wato wayoyinku mu ji shirye-shiryen da kuke na sallah muna fata shirye-shiryen suna tafiya daidai amma ba sa tafiya daidai muna son mu ji abin da yasa ba sa tafiya daidai din yanzu karfe 11 da kwata a nan Washington na safi fa ga shirin mu na gaba
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da Senator Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Suleiman ya yi tambayoyi guda uku amma saboda kurewar lokaci Senator Ahmed Lawan bai samu damar bashi amsa ba saboda haka ga Malam Suleiman nan zai maimaita tambayoyin da yayi
da bomba ko a matsayin da Senator wannan ta fito a jihar Yobe a nake da mamaka tambaya ta na bangara matsalar da ake samu ta farin zamani a game da wani rike albashi da aka yi a jihar Yobe wannan a wasu bangare wannan ne jama'a gwamna yana magana cewa an yi hankali da kan labo a nan yanke saboda su ana ganin ba su zaɓi a jam'iyya mai ci a wurin ba har ma an yi a rike masa albashi su an hana su a biya wani da a hana wani yankin din ba wata doka ne wata za ku yi wani domin a taka gwamnonin jihohin Najeriya nan birki wani abu ya kawo ƙarshe tambaya na biyu shin akwai wani sanata da ya yi wani babban asibiti a Fatansu wani aka zo buɗe wannan asibiti mai girma gona ya yi kelantawa dukkan wannan ya saki ya je wannan buɗe asibiti da zammar bai sai ya je ba tun da dai ba jam'iyyar su ce kai wannan asibiti ba har mutum ya je jirin wannan buɗe asibiti wani kuɗi zai fuskanci cikin sa har ma aka samu wani a kwamina ya kun nan kashi ya nuna cikin kasa ya je aka buɗe wannan asibiti da shi har ma an cire shi shin babu wani doka da za a kawo ƙarshen wannan kuɗi da suke fama sannan tambaya da ta ƙarshe shin a da girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari kuma ta Allah ya ƙara masa lafiya ya yi magana cewar ɗan arewa ku dawo a ci gaba da noma domin tattalin arzikin kasar mu dama a kan noma ya dogara to sai kuma muka samu ƙalubale game da tsarin wannan noma an ce a sai da taki naira 5,500 yau ba shi ɗan Najeriya yana siyan taki 7,000 zuwa 7,500 an sa namba waya ta bogi har ma an samu wata matsala a Kaduna ana zuwa a bugo leda taki ta ƙarya wannan ba ta gwamnati ba ce a zo a rika sun yi taki na ƙarya ana siyarwa mutane 5,500 wancan kuma asalin na ƙasar wannan aka yadda da asalin ɗin ya kai 6,500 zuwa 7,000 wannan gudunmuwa da jirgin za ka bayar domin a ce Najeriya ne da tsaya a kan doka nan wadda doka da rika amfani da dokar wani biyan da ita ga doka da saka shi.
To, Senator gare ka.
To, na gode kwarai ɗan uwana kuma zan fara da tambaya ta uku. Saboda tambaya ta farko da ta biyu sun yi kama saboda haka ina son dauke su tashi daya daga baya to maganan taki da maganan harkokin noma da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tace mu koma gona abu ne mai kyau kuma yana cikin abubuwa da jam'iyyar mu ta APC ta yi campaign da shi akan muna son mu daina dogaro da mai muna son mu wato fadada hanyar samun kuɗin shigowa daga waje kuma mu nema 'yan Najeriya aikin yi ta hanyar noma tunda dama musamman arewa noman nan shi muka gada da shi muka fara raya yankunan mu arewa kafin a zo a ce an haɗe ga baki ɗaya an samu mai abin ya zo ya lalace taki gwamnatin tarayya ta fita daga cikin sha'anin taki amma ba ta wanke hannunta ga baki ɗaya ba na farko tana son ta tabbatar cewa takin nan an samu an sa masa wato wani tallafi yawan an ce 5,000 ne da 500 misali to akwai tallafin da gwamnati ta sa masa haka nan kuma jihohi a sani na dan nayi shugaban committee na harkokin aikin gona lokacin da nake majalisar wakilai a 2003 zuwa 2007 anan akwai tallafin da gwamnati take bayarwa gwamnatin tarayya amma gwamnatocin jihohi su ma sukan ƙara tallafi saboda akan samu tallafi na kusan kashi 50 a cikin 100 akan kowane buhun taki sai dai anan wani lokaci takin yakan shiga hannun mutane ɗan jari hujja, wato mutane wanda ke ba manoma ba ne, masu neman kuɗi ne su je shi mai noma talaka bai samu ba, su su samu kannan talaka ya je saya da tsada. Sai gwamnati ta ci gaba da kokarin ta tabbatar cewa ta yanke waɗannan mutane daga cikin, ta wanke hannunsu ko ta hana su shiga harkokin taki tukunna talaka ya same shi kai tsaye. An yi kokarin a baya a kawo samu taki ta hanyar telefon, GSM da sauransu da makamantan wannan gwamnatoci da dama sukan kawo hanyoyi da dama, amma ina so in tabbatar maka cewa har wato kawo harkokin gona ko noma tallafi saboda mu fadada tattalin arzikin Najeriya yana cikin ginshiƙan hanyoyi da gwamnatin Muhammadu Buhari ta tsaya akai, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu, za mu ci gaba da gyarawa da daidaitawa har sai talaka ya same shi yadda yake so. Amma a nan a sani cewa ba gwamnatin tarayya ita kadai ba ce, har da gwamnatocin jihohi, wani wuri ma har da na ƙananan hukumomi. Sannan na dawo kan tambayar ka ta farko inda ka ce an hana wasu albashinsu a jihar Yobe saboda ba su zaɓi jam'iyyar APC ba ko? Ko ba tambayar kenan ba?
Sai kuma bita da kullun da ake ma wasu. Duk dai akan haka ne.
To, ni dai a iya sani na babu inda aka ce an hana wani albashin saboda bai zaɓi APC ba. A iya sani na babu shi a Yobe dai. Saboda ina son tabbatar maka cewa gwamnan jihar Yobe ya danganci yadda kai kake kusa da shi ko kake kusa da wanda ya san shi ko kuma yadda kake karantan al'amuransa. Amma mutum ne mai adalci, mutum yana da dama ya ki yadda da abin da na faɗa, amma ni ina faɗa abin da na sani. Mutum ne mai adalci bai san ya ga an takura wani ko an yi wani rashin adalci ko an yi wani bita da kulli. Inda aka ce an samu wasu ba samu albashinsu ba, a abin da na sani shine gwamnatin jiha tana kokarin ta tabbatar cewa an yaye waɗanda ke sunayensu na cikin waɗanda ake biya su, kuma ma ba ma'aikata ba ne, wato ghost workers kenan. A nan watakila daga nan ne abin ya ɗan ɗau lokaci. Amma a ce musamman gwamna ko gwamnatin jiha ta ce kada a ba wani albashi saboda bai zaɓi jam'iyya ba, kai babu shi, babu magana irin wannan. Amma ra'ayi ne, mutane za su iya cewa ga ra'ayinsu, wani zai faɗa da gangan, wani kuma bisa kuskure zai ɗauki magana ya yawo da shi. Kannan in komo kan abin nan na biyu, tambaya ta biyu akan cewa wani sanata ya gina asibiti, gwamnatin jiha ta ce kar wani ya je yayin da za a buɗe asibitin. To ni ba ni da masaniyan nan, amma kuma ni a nan ina ga cewa idan wani sanata ko kuma wakilin mutane yayi asibitinsa ko kuma yayi wani abu wanda ke yana buƙatan gwamna ko kuma jiha, gwamnatin jiha ta zo ta yi wato ta shugabanci buɗewa ko kuma ta kasance dai a wurin, inda aka bi ƙa'idoji ko hanyoyin da suka kamata zuwa wurin gwamna ko zuwa wurin gwamnatin jihar Yobe, ina son tabbatar maka cewa dole in ma shi gwamna bai zo ba za a samu wakili. Watakila an sami sabanin a bi ƙa'idoji ko hanyoyin da suka kamata a sanar da shi gwamna ko kuma ita gwamnatin jiha da kanta ga abin da ake da akwai, ga kuma shirin da muke da shi, wani lokaci ne yayi gwamna kyau. Saboda yayin da zaka je jihar mutum ya kamata ka tambaye shi wani lokaci ne yake da shi, don mu har yanzu duk wanda yake gaban mu in za mu ce mu gayyato shi zuwa wani abu wanda muke sani ya zo shi, za mu je mu same shi, ko aure ne ko muke da shi, za mu tambaye shi wani lokaci ne ayyukan jiha ko ayyukan jama'a za su barka ka samu zuwa wurin wannan abin da za mu yi. To ni ina ga in dai da ambuwan nan to da ba za a ci gaba da wannan maganan ba, amma ni ina ga kasawa ne a ce wai gwamna ya ce kar kowa ya je wurin, ba yadda za a yi gwamna kuma gwamnan ma gwamnan Yobe ya ce kada a je wani wuri saboda wani ɗan jam'iyya ne daban ya wani abu. Duk wanda ya fito daga yankin Yobe a majalisa ko a wani wuri in dai aiki yake wa mutane, to da gwamnatin jiha da mu da muke nan na tarayya da na ƙananan hukumominmu duka aikin mutanen jihar Yobe muke yi. saboda haka ni ban ga yadda za a samu irin wannan al'amari da aka ce ya faru ba.
Abinda ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake fatar a kasance lafiya.
Kuna jin shirin sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu karfi 11:25 ga ra'ayoyin ku.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne suka ce muna taya alhazan duniya murnar fara hawan Arfa lafiya. Sako daga mama Abul Khair Safara'u Haqili zamani almajirawa malumfashi da Hadiza Rabi'u dan siyasa APC malumfashi. Sako na gaba yace dan Allah ku miƙa mun sakon fatan alheri na zuwa ga maryatan kasar mu tare da na kasashen duniya dake gudanar da aikin hawan Arfa a yau. Allah ya ba ku nasara gudanar da wannan aiki dake da tasiri ga dukkan maryaci cikin cikakkiyar nasara. Daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasar Rishon jihar Kebbi. Sakon haɗin gwiwa na Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau jihar Niger da Abubakar Sadiq Belal da Ahmad manaja daga Bauchi anguwar Karofin Madaki suka ce assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. Gaskiya muna jin dadin yadda kuke bamu dama a koda yaushe muna bagina ra'ayoyin mu tare da mika koken mu zuwa ga shugabannin mu game da abubuwan da ke ci mana tuwo a ƙwarya a shafin ku na sada zumunta kamar su Facebook, email, Twitter, Google da WhatsApp da kuma ta hanyar kiran waya. Muna addu'ar Allah ya kara muku basira, amin. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, ku bamu dama don mu mika sakon mu ga jami'an tsaron mu na Najeriya. Ya kamata su kare lafiyar yara daga masu guje-guje akan ababen hawa lokacin bukukuwan sallah. Sako daga Aminu Kano mai da garko da muntar dan Ma'azu baban Khalifa Jikan Kande. Sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa, Allahu akbar, muna jajantawa al'ummar kasashen musulmin duniya a sakamakon rasuwar mahajjatan kasar mu Najeriya guda 7 da fatan Allah ya ji kansa da rahama, amin. Sako daga Fatima Musa Wada Aisha Musa Wada barikin Lada jihar Plateau. Sako na gaba yace salam VOA Hausa, muna roƙon gwamnatin jihar Jigawa ta gina mana haraba a babban masallacin Juma'ar mu na garin Zangon Buji dake Dutse jihar Jigawan Najeriya. Sako daga Tanimu Inuwa Zangon Buji Dutse.
To ga sheke Safina Tubalin saki mai da ku ga Naziru ba ku labarin ta kace.
Rubushin raguwar muguwar guguwar Harvey ya jibge ruwan sama mai yawa a Louisiana a yau Alhamis, inda ta bar gabashin Texas da yake makare da ruwa ya fara bushewa. Amma duk da haka har yanzu ana fuskantar hadari daga yawan ruwan da ya taru a yayin da ake cikin tsakiyar guguwar da aka kwashe kwanaki ana yi. Masu hasashe suna zaton za a sami ruwan sama mai yawan da ya kai santimita 10-20 a wani bangare na Louisiana a yau Alhamis, yayin da hadarin ke ci gaba da kutsawa cikin Amurka bangaren jihohin Arkansas da Mississippi da Tennessee da kuma Kentucky. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce duk da cewar garin Houston da ke Texas baya fuskantar barazanar ruwan sama, akwai tsoron afkuwar ambaliyar ruwa mai ban tsoro wacce take barazana ga rayuwa a yankin Beaumont da ke Texas zuwa kudu maso yammacin Louisiana a ragowar kwanakin wannan makon. Ruwan sama har ila yau kamar da bakin ƙwarya ya yi ambaliya a wasu yankuna a India, wanda ya ƙara yawan mutanen da suka mutu a markamar karbana, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 1,200 a faɗin kudancin Asiya. Wani gini a yau Alhamis ya faɗi a Mumbai da ke India, wanda ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 2 da kuma kusan mutane 30 da suka makale bayan kwashe kwanaki ana zabga ruwan sama da ya jawo ambaliya a birnin. Masu ceto sun zaƙulo mutane da dama daga cikin baragozan ginin. Jami'an 'yan sanda ya faɗa manema labarai cewa iyalai tara ne ke zaune a cikin ginin.
To ga sheka da zaro to kuma abin da ya sauka kenan a yanzu sai mun da muku cin da dare da karfe 9:30 kamar da nace da sabbin shirye-shirye, kuma muna fatar za mu samu wayoyin ku dangane da shirye-shiryen da kuke na sallah, musamman dangane da tsadar dabbobi da aka ce suna hana wasu yin sallah yadda suke so. Yanzu kam a madadin shi Naziru da Julie da injiniyoyinmu ne ne Ali Mustafa Sakuta na ke barin ku sai mun dawo ga yau da gobe nan za su shigo.